sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Aishatu Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 12 ga watan Maris shekara ta 2020. Ga cikin shirin namu, biyo bayan sabon farbaki da jiragen yakin Najeriya suka kaddamar, rundunar yakin saman Najeriya ta ce an ruguza wasu mafakan ƴan Boko Haram da ke Sambisa.
Wanda daga farko muka gama da wurare 18 kuma daga ƙarshen nan mun kare da sauran wurare guda 2. Abinda muke yi shine mu tabbatar da cewa waɗannan mutane bamu ba su wani sarari.
To idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji cikakken rahoto akan wannan. Muna nan kuma da rahoto akan bikin nunin kayan al'adun gargajiya da kamun kifi a garin Arhungu a jihar Kebbin, Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na ƙasa ba kasawa ba. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba, hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin babbar annoba, a yayin da kasashe 14 suka tabbatar da ɓullar cutar cikinsu. Cikin makonni 2 da suka gabata, yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 bayan China ya ƙaru da ninki 13, kuma yawan ƙasashen da cutar ta shiga ya ninka sau 3, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ce Laraba. Tedros ya yi gargaɗin cewa har yanzu ba a ga komai ba tukunna, inda hukumar lafiya ta duniya take matakar damuwa kan baki ɗaya yawan saurin yaduwar cutar da tsananinta da kuma yawan halin ko oho. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa ƙasa jawabi a ofishinsa na Oval jiya Laraba, inda ya ayyana cewa wannan cuta ba za ta samu dama a kansu ba, yana mai bayar da umarnin dakatar da dukkan wasu tafiye-tafiye daga Turai zuwa Amurka, wanda zai fara aiki daga ranar Juma'a. Amma wannan hanin bai shafi tafiya matafiya daga Birtaniya ba. Haka kuma Trump ya sanar da tallafin kuɗi ga ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni waɗanda cutar ta shafa. Kasuwannin hannun jarin Amurka sun ƙara yin ƙasa jiya Laraba, yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa, wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana a matsayin babbar annoba. Bayan da ta faɗi tun lokacin da aka buɗe ta, kasuwar Dow Jones da SP 500 sun faɗi da kashi 3 cikin 100, yayin da kasuwar Nasdaq ta yi ƙasa da kusan kashi 2.6 cikin 100. Kasuwannin hannun jarin a faɗin duniya sun tashi ne sakamako daban-daban, inda kasuwar Asia suka faɗi, amma na Turai sun ɗan nuna akasin haka. Wasu Amurka biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu, kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soja da ke arewa da birnin Baghdad. A cewar jami'an Amurka da na Iraki, harin wasu 'yan bindiga ne suka kai shi da wata babbar mota domin harba rokoki kan sansanin Taji. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa babbar motar ta harba kusan rokoki 30, inda 18 daga cikinsu suka afkawa sansanin. Mai magana da yawun cibiyar gudanarwar sojojin Amurka, Captain Bill Urban, ya tabbatarwa da BOA cewa sojojin Amurka biyu, haɗe da wani sojin rundunar haɗaka da Amurka ke jagoranta, sun mutu. Haka kuma rahotannin kafafen labarai na cewa soja na uku da ya mutu ya fito ne daga Birtaniya.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ƙarshen labaran, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. A ci gaba da yaƙi da mayakan Boko Haram, rundunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yaƙinta sun kai wani mummunan hari a Bula Kurege da ke cikin dajin Sambisa. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Mai magana da yawun rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ebikunle da Ramola, Ya ce jiragen yakin su sun kai wasu munanan harahare a yankunan Bulakurege dake cikin dajin Sambisa. Kamar yadda Air Commodore Daramola ke cewa, sun sami wasu bayanan sirri ne dangane da yadda mayakan na Boko Haram suka kaura zuwa wani bangare a cikin dajin Sambisan, inda suke shirye-shiryen kaddamar da wani gagarumin hari akan sojoji da fararen hula, inda kuma jiragen yakin Najeriya suka musu rubdugu. Ko da yake wasu daga cikin mayakan na Boko Haram sun yi yunkurin arcewa zuwa wani bangare na daban a cikin dajin Sambisan, amma jiragen yakin Najeriya samfarin Alpha Jet sun bi su inda suka musu kofar rago kuma sun kone su kurmus. Wannan sabon farmaki dai na jiragen yakin Najeriya mai take Operation Decisive Edge na zuwa ne bayan kammala jirangiyar harahare ta sama mai take Operation Rattlesnake 3 wanda rundunar sojan Najeriya dake aiki cikin rundunar Operation Lafiya dole ta kaddamar. Kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya mun karin bayani.
Wannan Operation Rattlesnake da aka gabatar wanda mun kare shi kwana biyu da suka shige, an gabatar da shi ne saboda wani dalilai na musamman. Na daya, mun fahimci wajajen da Boko Haram suke taruwa, suke ayyukan su, suke meeting da sauransu. Kuma muka fahimci wurare wajajen 22 wanda daga farko muka gama da wurare 18, kuma daga ƙarshen nan mun kare da sauran wurare guda biyu. Abinda muke yi shine mu tabbatar da cewa waɗannan mutane ba mu ba su wani sarari da za su iya fitowa su zo su halaka jama'a haka kawai ba. To kuma wannan operation da muka yi, muna godiya wa Allah, abun yayi nasara kwarai da gaske. Mun samu nasara sosai daga area na Tumbus din da kuma wuraren Zambiza duka.
Gabanin wannan hari na baya-bayan nan, sai da jiragen yakin Najeriya suka kai wani farmaki a yankin Mina dake wajajen Gulumba, Gana da Kumshi a arewacin jihar Borno, inda nan ma aka halaka mayakan IS da dama, aka kuma rusa musu sansanoni. Kamar kuma yadda masanin tsaro Al-Mustafa Leman ke cewa, muddin jiragen yakin Najeriya suka ci gaba da kai irin wannan hari akai-akai, to tabbas a iya kawo ƙarshen aikayakar 'yan ta'addan nan da ɗan lokaci.
Operation da suka kaddamar kwanakin nan na cimma burin kai ƙarshen yaƙi da Boko Haram ɗin nan abu ne da na farin ciki ga kowane ɗan Najeriya. Ita kanta yaƙi yanzu an daina zancen waya yaƙi ga ka ga mutum, yanzu yaƙi ya koma kimiyya. Da wannan abin da aka cimma, aka fara aiki da shi, tabbaci za a kai ƙarshen labarin nan, saboda inda da shi aka fara da yanzu nan ba zancen Boko Haram a Najeriya. Kawai abin da za mu ce a ci gaba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya.
Jami'an Amurka sun yi gargadi cewa lamarin tsaro a yankin kasashen Sahel na Afirka na ci gaba da tarbarewa. Har-haren ta'addanci da wasu masu tsauraran ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da karuwa kasashen Burkina Faso da Mali da kuma Niger. Dukkanin kasashen uku suna yankin Sahel ne. Shi dai Sahel wani yanki ne da ya hada da yankin kudu da hamadar Sahara, da ya hada da kasashe 10 daga Senegal da ke yamma zuwa kasar Eritrea da ke gabas. A shekarar 2019 sama da fararen hula 2000 aka kashe ta hanyar fada da tashin hankali a yankin. Daga ƙarshe, Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont ta Amurka ya faɗi jiya Laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, duk wanda cewa ya tabbatar yana daɗa rasa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke daɗa komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Kan tambayar da ake ta cewa wane ne daga cikinsu ake ganin zai iya kayar da shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a gudanar na watan Nuwamba mai zuwa. Abu ne karara, wannan ba rana bace mai kyau ga campaign dina, a cewar Sanders. Kan zaɓaɓɓen da 'yan takara na jihohi 6 da aka yi ranar Talata, wanda 4 daga cikin jihohin Biden ya lashe, ciki har da Michigan mai wakilan delegate mai yawa da kuma ke zaman cibiyar ƙera motoci a Amurka. Sanders, wanda ke ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu, ya ce yana jiran lokaci da zai yi muhawara da Biden. Wannan shi dokaro na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa cikin shekaru 30.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da aka shiga rana ta biyu a bukukuwan nunin kayayyakin al'adun gargajiya tare da kamun kifi a garin Argungu a jihar Kebbin Najeriya wanda aka kaddamar a jiya Laraba. A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci garin na Argungu domin kaddamar da baje kayayyakin amfanin gona da bukin kamun kifi. Wakilinmu Lamido Abubakar da ke garin na Argungu a halin yanzu ya tattauna da ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kaddamar da bukin, Alhaji Sani Dododo, ga hirarta su.
To abin nan ko sha'anin aikin noma da aka shiga rangaren shine mai girman shugaban kasa zai zo ya ga irin yadda al'ummar jihar Kebbi da dukkan Kano guda 21 da makwabta suka kawo kayayyakin aikin noma daban-daban domin nuna wato ainihin matakan da aka ɗauka na tattalin arzikin Najeriya daga man fetur zuwa ga aikin noma insha Allah. To alhamdulillah yanzu dai dukkan shirye-shirye su ne ga sun kankama. Na farko yanzu nan muka tsari wasanni na halbi na kibau da kuma halbin danko a sukuwa na raƙumai da kuma sukuwa na jakuna sannan kuma da rarrawaki.
Kamar akwai rahotannin da suka nuna cewa gwamnatin jihar Kebbi za ta kashe sama da naira miliyan 650 dangane da bunƙasa al'adu da wannan biki na kamun kifi, kamar za su isa gudanar da duka tsare-tsare na waɗannan bukukuwa?
Ai, da ka nuna abin nan gwamnatin jihar ba ta koyi ba, mai girma gona ya faɗa cewa ga adadin abin da aka bu aka ware domin wannan bukin, kuma wannan bukin da mutane ke ɗauka kamar babu wata riba a gare shi. A'a, yanzu da kamfunan sun ɗauki nauyin bukukuwa da dama, sannan yau in ka biyo gate ɗin da ake shiga cikin wannan wurin duk wata motar za ta shigo akwai kuɗin da ake karɓa na shigar da fitar ta, kaga wannan duk wata hajjin samun kuɗin shige da fice. Sannan kuma wannan ya ƙara bunƙasar da abin da aka shekara 11 na al'adun al'ummar jihar Kebbi wanda ya shafi kamun kifi, ya shafi wasannin ruwa, ya shafi tsere, ya shafi sukuwa, ya shafi abubuwa. So in ka lura kusan abin nan kuɗin da aka ce an ware kala-kala sun cancanta ko sun dace da abin da aka ce ake so aibi daga tsare-tsare.
Yawa a rai tarihi lokacin da tawagar murya Amurka ta isa garin Argungu ta tarar da kamar ana ci gaba da shirye-shirye na wannan babban biki da ake tsammani. Lokacin da aka ce za a fara wannan ba a fara ba sai yamma, kamar akwai wasu kalubaloli da kuka fuskanta?
To ka san ko wani aiki bai da su kalubale, amma duk abin da aka tsara da tsari yana nan tafiya, babu wani abu wanda ya zo mana da tangarɗa. Bukukuwan da aka tsara gano tsamar ka cici ka cici an yi an kare lafiya lau, ta da motocin cere an yi an kare lafiya lau, wannan buki na sukuwa da halbi kibo da sunan shi ma an yi an kare lafiya lau, an ba da cututtuka ga jama'a. Wanda ke kamfanin nan ta ba da wutar lantarki na Kaduna shi ne ɗauki nauyin wani sashi na buki.
To a gaida Lamido a wannan tattaunawa naku da Alhaji Sani. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, a shakata da wannan. To yanzu dai agogon mu na cewa karfe 3:16 a nan birnin Washington DC. A halin yanzu ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Sule Mumuni Barma. Washirin da ya gabata kun ji irin gudunmuwar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ta bayar wajen yaki da sana'ar bara a jihar Kaduna ta hanyar gidauniyar da ta kafa wacce a ƙarƙashin ta masu bukata ta musamman ke koyon sana'o'in dogaro da kai. A ci gaban tantaunawar su da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara, Hajiya Sa'adiya ta gargadi iyaye su dage wajen kula da ilimin yara na ƙasassu domin ba su damar kare kansu daga dukkan wani tunanin da ka iya jefa su cikin halin mutuwar zuciya. Bakuwar shirin wacce Allah ya jarabce ta da tawaya a kafa tun tana karama, a yanzu ta fara yunkurin shiga yankunan karkara don tallafawa ‘ya’yan talakawa.
Allah ya baka da da yake da irin wannan lalura ta musamman, ka sa shi a jiki, ka duna mishi ba ƙarshen rayuwar shi ba kenan, ka duna mishi idan yayi karatu kila zai ma koma ya amfani waɗanda ma ba su da lalura. To idan yaro ya tashi da haka kama mishi maganan bara, to sai ɗauka ma kaman ka ce je sata ne, but amma idan ya tashi da cewa a koma titi ki je ki nemo kaza ko koma, to lokacin kuma an mishi maganan karatu sai ga kaman cewa kai je wani abun kunya.
Akwai iyayen da ke facewa da maganar talauci cewa ba su da nauyi, kin ga kin ce ke iyayenki sun kai ki makaranta, su suna ganin ba su iya biyan makaranta ba banta su koyi sana'a, me kike ganin za a yi wajen magance irin wannan masu kukan talauci?
To dai ko a wani rayuwa dai an ce Allah ya ce tashi in taimake ka. A duniyan nan ba abin da yake da sauki, a duniyan nan duk abin da mutum ya sai zai yi in dai yayi niyya Allah Ubangiji fa zai taimake shi. Akwai makarantu na primary wanda na gwamnati ne, sunai wanda ba ma na private ba, in na private ne za a iya cewa akwai kashe kuɗi, akwai school fees, akwai kawo kaza, amma kaman makarantun gwamnati musamman yanzu ko da ma dadin da ba a kafa dokan yin karatun kyauta ba, amma ko a lokacin ma ai kusan za a ce kyautan ake, tunda dan kuɗin makarantar da za a biya in dai Allah ya yarda iyayen sun yi niyya ba abin da zai gagare su bane. Sannan ina sa rai ma a dan in aka ga kaman irin masu bukata ta musamman din har uba ya dauke su ya kai su makaranta, sai kaga ma kusan akan ce a bar school fees din, saboda ni kusan an yi min haka lokacin da babu me yasa ni a makaranta ina secondary school, ai ina ji commissioner ilimi da yazo ziyara makarantar ya ganni kusan shine ma yake cewa amma dai da karban school fees dina in yi karatun haka, to kaga tashi in taimakai kan kenan. Ko biyoshe mutum ya tashi Allah kan taimake shi, amma idan mutum ya zauna ya ce kaza da wahala ko kaza Allah bai ban ikon yi ba, to a nan ne zuciyar take mutuwa, daga ƙarshe kaga an zo an samu matsala, mu zauna muna ta cika titi muna barace-baracen daga ƙarshe da ba zai yi mana amfani ba.
Wasu za su iya cewa koda suna so su yi sana'a, koda ma kila ba su yi karatu ba za su so su samu su yi sana'a su ma dan su rayu su zauna da ƙashin kansu tunda Allah ya jarabce su da irin wannan. Menene shawarar da zaki baiwa mabukatan ganin sun tafi sun nemi sana'ar wanda ko dai irin wannan cibiya ba santa ba, ko kuma ba su da suna da nisa da in za su zo guraren da shirin su ga kuma sha'awar shi sana'a? Me zaki cewa ko su wanda suke da sha'awa hakan, ko kuma iyaye, ko kuma gwamnati ma da ake ganin ita ma ya kamata a ce tana taka tata rawa?
To mun dai gode mu Allah, yanzu abubuwan ƙara ci gaba ake nema. Akwai rehabilitation centers yanzu a nan jihar mu ta Kaduna, akwai cibiyoyi na masu bukata ta musamman yanzu da aka dan warware wanda zaka ga a cikin ta har da kusan waɗannan sana'o'in ana koyarwa, akwai kuma ma makarantun su yanzu da ake yi a nan jihar Kaduna. To kaga kila ma zan ce dama yafi wahala fiye da yanzu, kaman yanzu abubuwan sun karu ana bamu muhimmanci sosai akan maganan sana'a da karatu. Zan ƙara yin kira da iyayen ne dai har yanzu, su ne ya kamata su tallabe mu, su ne ya kamata su ba mu goyon baya, sannan har wani ya gani mu ma ya tallaba mana. Tabbas akwai kalubale da yawa, kana da ɗan da bai da tafiya be da keken kila da zai hawo yayi tafiya, kila inda ake koyar da sana'an nan ba kusa bane, ko kuma kila a ƙauyen ma ba wannan wayewa. Ina addu'a Allah ya ba mu ikon zuwa irin kauyukan nan da ake zauna waɗanda ba su ma suke da lafiya ma ba su yi ilimin ba ina ga irin mu masu bukata ta musamman to hannu ɗaya baya daukan jinka dama gidauniyar mu sunanta da rarrafe ba mu da irin karfin da zamu iya bi waɗannan kauyukan mu kafa cibiya na aje a dinga zakulo waɗannan ƴan kauyen in zamu samu kaman goyon baya haka a tafi waɗannan kauyukan muka samu akalla mata ko 10 a samu maza ko 5 a musu wannan training din kaga a kauyen an waye kenan mun bar wani abin da zai zama ci gaba a wannan kauyen muna ta addu'a in Allah ya taimake mu muna so mu fadada abin ya zama ana shiga kauyuka sosai don mu zakulo waɗanda ba su da halin nan sosai
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so yanzu kam a madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da bakuwar mu Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku Muni lafiya.
Yanzu kuma sai a saurare sharhin jaridu daga Ghana.
Da jaridar Daily Guide da mu so mu sharhin jaridun na yau. Kuma wannan labari kasar Ghana ta wari dalar miliyan 100 domin yakan coronavirus. Jaridar ta ce Ghana ta ware tsabar kuɗi dala miliyan 100 domin inganta shirye-shiryenta da kuma amshi akan yiwuwar barkewar cutar nan ta tari ta coronavirus a nan kasar shugaban na kasar nan ta Afirka ta yamma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bada wannan sanarwa ne ga al'umman kasar a ranar Laraba da dare 11 ga watan Maris shekarar 2020 Mista Akufo-Addo ya bayyana cewa kasancewa a kasashe makautar Ghana da sun samu bullan wannan cutar yasa Ghana take shirin ko ta kwada kasa kamar Togo Burkina Faso da Cote d'Ivoire duk an samu bullan cutar a can sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito coronavirus yadda wani mamban wato ministocin kasar Burtaniya ya ɗabiya nuran kasar Ghana a tashar jiragen saman kutuka ya kwatanta hakan din da sa ido a Heathrow jaridar ta ce wani mamban ministocin kasar Burtaniya ya jinjina wa shirye-shiryen kasar Ghana da sa idonta a Kotoka International Airport dangane da cutar nan da ake kira coronavirus wacce ta kashe sama da mutum 4,200 fadin duniya mamban ministocin wadda kunar da aka bayar shine Stewart ya faɗi hakan din ne a cikin wata hira da BBC a ranar Laraba cewar yayi mamaki dangane da yadda jami'an Ghana ki kan labarin in mun leka jaridar Ghanaian Times wannan labarin za a gani matar shugaban kasa ta aza tubalin so ma aiki a kasuwar Anafu jaridar ta ce matar shugaban kasa Mrs. Rebecca Akufo-Addo Ajiya ta aza tubalin so ma aiki na gyaran na kasuwar Anafu dake cikin wato garin Cape Coast dake a cikin jihar Tsakiya Anafu market na daya a cikin kasuwannin gargajiya a yankin da har yanzu ba su ga wani gyara ba tukun da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen shirin jaridun na yau Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma lokaci ne da zamu ka muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Ahmadu Abacha Macina daga Najeriya a gaskiya kwata-kwata ba ma jin da irin musgunawa da wulakanci da ake yi wa tsohon sarkin Kano mai murabus Muhammadu Sanusi na biyu ya kamata da an tsige shi bari shi ya gida abin da yake damun sa ya wata ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe don Allah da Allah ku ba ni dama domin in jinjinawa shugaban ma'aikata na kamar hukumar Macina wato TVM akan namijin kokarin da yake yi wajen ganin ya kawo ƙarshen matsalar tsarancin ruwan sha da muke fama da shi a yankin Macina da kewayenta baki daya.
Assalamu alaikum DOA mai magana Alrafi tana gaisuwa babban auditan jiran na muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira da shugaban ƙasa tare da gwamnoni tare da inspector general na 'yan sandan Najeriya tare da babban haskar sojojin Najeriya tare da fastan na Najeriya tare da immigration tare da 'yan bangan Najeriya. Yi wa Allah yi wa annabi tashi tsaye wajen kare rayukan al'umman Najeriya.
To kafin mu karkare shiri kuma ga labarai a takaice.
To a takaice jiya Laraba hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin babbar annoba yayin da kasashe 14 suka tabbatar da ɓullar cutar a cikin su. Cikin makonni biyu da suka gabata yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 bayan China ya ƙaru da ninki 13 kuma yawan kasashen da cutar ta shiga ya ninka sau uku a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya Laraba. Kasuwannin hannun jarin Amurka sun ƙara yin ƙasa jiya Laraba yayin da damuwa ke ƙaruwa kan yadda gwamnatocin ƙasashen duniya ke ɗaukar matakai game da cutar coronavirus mai saurin yaduwa wadda yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana a matsayin babbar annoba bayan da ta faɗi tun lokacin da aka buɗe ta kasuwar Dow Jones da S&P 500 sun faɗi da kashi 3 cikin 100 yayin da kasuwar Nasdaq ta yi ƙasa da kusan kashi 2.6 cikin 100. Wasu Amurkawa biyu da wani ma'aikacin haɗin gwiwa sun rasa rayukansu kuma wasu sama da dozin sun raunata bayan da wasu rokoki suka afka wani sansanin soji da ke arewa da birnin Baghdad. A cewar jami'an Amurka da na Iraki, harin wasu 'yan bindiga ne sai kai shi da wata babbar mota domin harba rokokin kan sansanin taji. Jami'an Amurka sun yi gargaɗin cewa lamarin tsaro a yankin ƙasashen Sahel na Afirka na ci gaba da tarbarewa. Hare-haren ta'addanci da wasu masu tsoron ra'ayi ke ikirarin kaiwa kan fararen hula da sojoji na ci gaba da ƙaruwa a ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma Nijar, dukkanin ƙasashen uku suna yankin Sahel ne. Sai dai Sahel wani yanki ne da ya haɗa da yankin kudu da hamadar Sahara da ya haɗa da ƙasashe 10 daga Senegal da ke yamma zuwa ƙasar Eritrea da ke gabas. Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont ta Amurka ya faɗi jiya Laraba cewa zai ci gaba da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, duk da cewa ya tabbatar da cewa yana da daɗa rasa masu kaɗa ƙuri'a waɗanda ke daɗa komawa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden.
To masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abo wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yau Darryl Smith. Ni ce Aisha Tusle, ku wuni lafiya.
Le monde aujourd'hui.